To jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka wannan hantsi kan mitoci 17:25 da kuma 60 ko ba haka ana jin mu a gidajen radio da dama a Niger da suka hada da amfani da Sarauna da Fara da Numan da Dalol da kuma Niya a birnin Kwani To jama'a Ali Mustafa Sokoto ta da Baba Yakubu Makeri muke tarbon ku ga shirin mu na biyu na wannan safiya bayan ku gama jin labaran duniya za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya inda za ku ji fadin da aka yi wata abuci amma kafin sannan za mu ji rahoto ne kam an san tambayar da aka yi wa shugabannin Tijjaniya da suka ziyarci shugaba Muhammadu Buhari cewa shin izala ce ko Tijjaniya shi Buhari ne falakanta kanshi da su
shi shugaban kasa ya tun asali kowa ya san mutane mai musamman yau har wani yake ga mutum kan da muke kan da Salatul Fati na ga shugaban kasa da shi yake ta yadda ban ya iya Salatul Fati amma dai ka san yanayi su yan Tijjaniya yawanci malaman su addinin su ya dame su da kiran su wajen wa'azi mu zamu da harkan duniya ba su kan ba sa irin wannan shige-shigen
To sai alakaci zuwa wannan rahoto tare da sharhin jaridun kasar Kamaru da kuma ra'ayoyin ku duka bayan labaran duniya
Assalamu alaikum. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman a Syria ya bada wani hasashe mai daga hankali akan makomar birnin Aleppo a jiya Talata, a yayin da fada ke ƙara zafi a birnin inda fararen hula da dama suke arcewa daga wurin. Wakilin na Majalisar Dinkin Duniya Stephen de Mistura ya ce wannan kaimi da sojoji ke ƙarawa a wannan yaki yana kyautu zaton yankin gabashin Aleppo ba zai yi karko ba. Da yake jawabi a majalisar kasashen Turai Mistura ya ce a kulli yaumi sojoji suna ƙara kutsawa a cikin wannan yanki wannan kashedi nashi da ya biyo bayan munanan hare-hare ne da sojojin gwamnatin Syria ke kaiwa wanda ya tilasta wa kimanin fararen hula 16,000 arcewa daga gidajen su kuma Dubai za su biyo sawu a cewar majalisar dinkin duniya ƙara zafi da wannan fada ke yi ya sa fararen hula suna barin gidajen su babu komai a hannun su kuma suna fadawa cikin wani hali na fargaba inji jami'in kayan agaji na majalisar dinkin duniya Stephen O'Brien Burtaniya da Faransa sun yi kira da kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya ya gaggauta shirya zama akan wannan kisar kiyashi dake ƙara ta'azzara a jiya Talata ko kuma yau Laraba jakadan Rasha a majalisar dinkin duniya Vitali Churkin Ya ce wannan kira da kasashen yammacin duniya suke yi wata farfaganda ce kawai.
To kungiyar ISIS kuma ta ce Abdulrazak Ali Altan matashin nan dan kasar Somalia da yan sandan Amurka suka ce ya kai hari da mota da kuma wuka a jami'ar jihar Ohio a ranar Litinin sojan kungiyar ta ce wanda kuma yake amsa kiran auna mutanen kasashen duniya masu hannu a rundunar sojojin haɗin gwiwa da Amurka ke wa jagoranta da ke fafata a wasu kasashen ketare. An dai dora wannan jawabin nasa ne akan dandalin Amak na yada labarin ita kungiyar yan bindigan ISIS ta taba amfani da irin wannan ikirari a wasu hare-haren da aka yi can baya sai dai babu wani martanin gaggawa da aka ji daga wajen hukumomin Amurka kan wannan sabon ikirarin Altan da ya sa sakonni akan shafin sa na Facebook mintoci kafin harin ranar Litinin shekaran jiya kenan inda yake zargin Amurka da laifin kashe musulmi a kasashen waje yana kuma jinjina wani shehu malami na Al-Qaida wato Anwar Al-Awlaki a matsayin jarumi kamar da yan sanda Amurka da suke ga kafofin watsa labarai har zuwa yau hukumomi suna kokarin sakanin dalilin da yasa shi wannan matashin ya kai wannan hari a cikin jami'ar da ke birnin Columbus amma kuma a bayanin da ya dora a shafin sa na Facebook din ya ce yana so ya halaka miliyoyin abin da ya kira kafirai domin jawo Amurka burki daga wani abu da ya kira tsoma baki da take yi a harkokin wasu kasashe.
Wannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu rahotanni da ke nuna cewa an kai hare-hare sun kusa kai 900 na nuna tsanuwa, tsokana, tozartarwa, nuna bambancin launin fata da sauransu tun kwanaki 10 bayan zaben shugaban kasa da aka yi a nan Amurka a cewar wata cibiyar lauyoyin bakakin fata mai lakabi ta South Poverty Law Center ko kuma SPLC a takaice bayan da aka tara sun nuna cewa masu kai hare-haren sukan kira sunan sabon shugaban da aka zaba a lokacin da suke kai harin kamar yadda wani rahoto mai take kwanaki 10 bayan zabe wannan cibiya ta SPLC a takaice ta ce ko da yake irin waɗannan laifuka na nuna ƙiyayya da nuna bambancin launi da kuma tsokana ba wani sabon abu bane a nan Amurka. Duk da haka akwai mutane da yawa dake korafin cewa ba su taba ganin irin wannan tsangwamar da ake musu da ake nuna musu ba.
To ta wani gefen kuma shugaban Amurka mai jiran gadan Donald Trump jiya ya fito yana kiran cewa sai a samu ta hanyar hukunta duk wanda aka samu da laifin kona tutar Amurka a lokacin wata zanga-zanga. Yana da kiran ne duk wanda cewa kotun kolin Amurka ta yanke hukunci tuni cewa kona tuta wani nau'i ne na yancin bayyana ra'ayin dan kasa wanda kuma kundin tsarin mulki ya bashi wannan hurumi. A wani sako da ya dora akan shafin nasa na Twitter, Trump ya ce bai kamata a kyale kowa ya dinga kona tutar Amurka ba, idan kuma har mutane suka aikata haka ya ce to ya kamata a yi musu hukunci, wataƙila ma a kwace yancin mutum na zama ɗan ƙasa ko kuma a jefa su gidan yari har na tsawon aƙalla shekara guda. Sai dai bai a yi gaggawan gane dalilin wannan sakon da shugaban mai jiran gado ya dora akan shafinsa na Twitter ɗin ba, wato ba a gane dalilin da ya sa ya haka ɗin ba. To amma sakon shi dai ya zo ne kwanaki bayan wani mataki da wata jami'a a jihar Massachusetts ta ɗauka na sauke tutocin Amurka banda aka tumce wasu ɗalibai nata da cewa sun kona tutar Amurka ɗin domin sun yi fushi da ganin cewa shi Donald Trump ɗin ɗan Republican aka zaɓa ba Hillary Clinton ba ‘yar Democrat. Shekarun jiya na haɗu wasu tsofaffin sojojin Amurka da kuma wasu mutane masu zanga-zanga sun shirya gangamin nuna adawa da ƙudurin jami'ar na ƙyambarin tutar Amurka ta tashi a cikin makarantar Hampshire College da ke can Massachusetts. To mun kawo labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka ne a Washington DC. To ba da lashin tsakanin Tijjaniya da Izala wacce ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fita alaka kansa da su.
Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya karbi bakuncin shugaban dariƙar Tijjaniya ta duniya wato Sheikh Sharif Muhammad Kabir ibn Muhammad wanda ya ziyarce shi a Abuja ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin ‘ya’yan shugaban Tijjaniya ɗin na ƙasa Najeriya wato Sheikh Ibrahim Ɗahiru Bauchi. Ga Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya bayan da aka kammala taron tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da ‘yan ƙungiyar ta Tijjaniya.
Ya nuna musu cewa duk yadda ake zato wato sha'anin tabarbarewar tattalin arziki da sha'anin gudanarwa a Najeriya ya kai ya wuce haka wajen lalacewa, an samu gagarumin matsaloli wanda ya zayyana wanda na tsaro na su Boko Haram na rashawa da cin hanci da kuma waɗanda suke ganin manfitar ɗin da ake gudanar da shi a Najeriya nasu ne fiye da suka ga dama za a yi da su.
Kamar an ɗinke wata baraka ce da ake hasashen akwai ta tsakanin ‘yan ƙungiyar nan ta Tijjaniya da shugaba Muhammadu Buhari wanda ana ganin kamar ya mai da hankali akan mu'amala da ‘yan ƙungiyar Izala ta Najeriya.
Idan wannan baraka akwai ta mu ba mu santa ba, ba ma jinta ba ma ganinta. Ina dai so in tabbatar maka cewa manya-manyan malamai ne suka zo masa, wasunsu daga Alƙahira, wasunsu daga Morocco inda cibiyar wannan ƙungiya take, wasunsu kuma manya-manya daga nan Najeriya waɗanda yake dama shi shugaba Muhammadu Buhari ya san su. Shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki duk ƙungiyoyin na addini bai ɗaya. Ma wani cewa a ya fifita wani akan wani a duk yadda muke gani kuma a yadda aka san.
A waje ɗaya kuma na ji ta bakin ɗaya daga cikin wakilan Sheikh Ɗahiru Bauchi wato ɗansa Ibrahim Ɗahiru Bauchi yana ƙara mu haske dangane da irin muhimmancin da suka baiwa wannan ganawar da ‘yan ƙungiyar tasu suke da shugaba Muhammadu Buhari.
To alhamdulillah kamar yadda shi shugaban ƙasa ya nema yake da Allah shehuni su gaya wa mutane da cewa ya samu Najeriya cikin wahala ne. Ya ce kamun ya zo shekarun da suka wuce man fetur ana sai da shi dala 100 har 200 sai gashi a zamaninsa ya zo zamanin da dala 37 ake sayarwa. To shi yasa wannan wahaloli da ake ciki kuma babu waɗansu kuɗi da gwamnatin da suka ajiye. Kuma ya sake cewa zuwan sannan ya zo har ya sa kushi wajen guda cikin 36 da 27 ba sa ma iya biyan kuɗin salarin su. Sannan ‘yan ƙasa kuma su yi ƙoƙari su gaya wa almajiran su cewa a koma noma a samu da yanda kowa zai rike kanshi.
A daidai wannan lokacin za a iya cewar an samu jituwa da fahimtar juna tsakanin ɗariƙarku da ita fadar gwamnati ganin cewa ana ta ganin akwai takun saƙa tsakaninku da shi har kuma sun kuna zargin cewa ya mai da hankali ga ‘yan Izala saɓani ya rungumi kowa da kowa a matsayin ƙungiya ce ta addinai.
Shi shugaban kasa ai tun asali kowa ya san nan mutanen mai musamman yau har wani yake ga mun ci ah wannan da kuke kanta Salisu Fati na da shugaban kasa da shi yake ah ba da ban ya iya Salisu Fati amma dai ka san yanayi su yan tijaniya yawanci malaman su addinin su ya dame su da kiran su wajen wa'azi mu zamu da harkan duniya ba don su ba sa irin wannan shige shigen shugaban siyasa wanda yake kusa da shi zai fara shi wanda kusa da shi ma sun masa yawa ya gama da su bare ya kira wani mu dai da mu al'amarin mu tijaniya mu bi na gaba ne mu kowa ya zo a gwamnati zamu bi in Allah mu cika bi wanda yake hukuma
Malam Ibrahim Dahir Rubuci kenan daya daga cikin yan kungiyar Tijaniya da suka kai ziyara a fadar gwamnati inda aka gana tsakanin su da shugaba Muhammadu Buhari Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
a cikin hakan dai kai wani baban wani kuma bai dushe ba yayi wani kakan wani Allah da
To a gaishe ka Umar to muna shirin ciki da gaskiya da ra'ayoyinku har ma da sharhin jaridan Kamaru amma sai bayan an ji wannan. To jama kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga birnin Washington DC inda muke karfe 2:12 na dare fa yanzu kuma ga maimaita shirin ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum yau za mu tabo wani batu ne mai tayar da hankali na mutanen wasu ƙauyuka dake cikin karkara a gundumar Yola Doka a jihar Bauchi wannan karkarar tana tsakanin garin Bauchi zuwa garin Das a wani ƙauye mai suna Muyangal akwai wata baiwar Allah mata aure da wasu sanannun mutane a wannan ƙauyen suka bi dare suka je suka yi mata fyaɗe a lokacin mijinta baya gari suka kuma gargaɗe ta cewar za su kashe ta muddin aka ji labari daga baya sai ta kai ƙara kan ita ba za ta yarda da wannan cin zarafin da aka yi mata ba aka kama uku daga cikin su waɗanda ta iya gane su na hudun dai bata gane shi ba bayan da aka kai su a gaban kotu aka bada bailin su kuma sun sake komawa suka yanke wa mijinta hannu a zaman kashedi na abin da za su iya yi mata duk da irin barazanar da wannan mata take fuskanta dai har yanzu waɗannan mutane suna nan suna yawon su a cikin wannan karkara bari mu faro daga kan wannan mata da kuma yadda wannan al'amari na fyaɗen ya samu asali
sunana Amina Dauda wanda aka fi sani da Bebe ina Muyangal nan Leguna Muyangal to sai ran
kumar goce ne
me faru abinda ya faru shine ran juma'a na je kasuwa na ta
kuman wata nawa kenan wace juma'a
ni ba san fara ke watan ne ba
watan takwas
to shine tayi na ce kasuwan yau doka na ta da tattare na kunshi misalin 11 sai shi soja Umaru kenan Umaru soja shi ya fara zuwa wuri na ya same ni ya sallama shi na farkon zuwan sa bai shiga cikin daki ba sai ya leka haka ta window sai ya sallama sai na daka kai na haka sai ya saka sai ya sallama sai na ne shi waye ne sai shi wani ne nace wani kamar wane ne kenan sai ya ce mun yalli ne to akwai wani yaron da muna tare da shi a wurin ana ce masa yalli to ni na dauka ma yallin ne sai na ce yalli lafiya yanzu na ganka nan yanzu kake tafiya sai ya ce mun kalau ina fitowa bakin rumfa sai na samu ba yalli bane sai na ga Umaru soja ne da takalmansa hannu da sandansa da wani jakansa haka yana rataye da ita ta baya daure ta ta igiyar ram sai na ce masa soja kalau na ganka nan sai ya ce mun lafiya ya zo ne a gaishe ni saboda mai gida na bayi nan sai na ce masa amma yanzu da daddare ka zo nan ya ce fa wani damu karanta mu na ce masa to ba damuwa ina tsaya rumfa muka gaisa da yashe na ce masa to ni ba zan koma kwanta sai ya ce a'a ya zo ne wuri na mu samu wuri mu zanna mu hira da shi sai masa hira shi hira shi na ce irin nan anya sai ya ce mu je dai karin daga hankali ba wani abu yana so kawai dai shi mu zanna mu hira shikenan sai muka fita kofar gida haka waje muka zanna muka yi zama da shi muka hira da shi sosai da ni da shi muna zanne yana gefe ina gefe haka ya kakkaya mu maganganunsa dai daban-daban dai don a lokacin mu akwai wani bafulatanin da aka sare ta gefe mu ta wannan garin mu din nan
to shi da ma san wannan Umaru soja ya saba ne ya zo ku hira da shi
haramun ni kamar lokacin da mai gida na yana nan din nan ma ina ganin kai bana shekara 14 tun da nake gidansa ba taba ganin Umaru soja gidanmu ko mutuwa aka mana ko biki muke yi ko rashin lafiya ban taba ganin sa ba sai wannan kar
to bayan kun hira me ya faru
bayan mun hira da shi sai she mun to shi yanzu ba zai tafi ba sai ya lalata da ni kafin ya tafi na ce masa ba zai yi ba sai she shi ba tunda ya zo ba zai tafi ba karama yadda kawai na ce masa sai ya shirya tambo guda biyu sai ya bani irin manyan nan haka
me tambo
irin shinkan din nan da ake taunawa sai na ce masa ne fa
time bomb
ya bani ya ce in shi na ce masa tunda ya bani na gode ya san shi sai na rike tambo ban shi ba daga nan sai ya kama hannu na ya ja ni sai mai da ni shikin wani dakin mu haka daga nan ma sai ya ajiye jakan san to jakan nan ina ganin wani abu ne a shikiya ne ofa amma ina ganin ta dai da nauyi shikenan ya lalatan sa da ni ya fita kenan a nan a cikin gidan sai ya fita kenan abun bai kai minti daya ba ma na shiga wannan daki inda yaran mu suke na kwanta sai na saka jin kuma wani ma ya shigo na buga kofa haka sai ya shigo sai na ganshi da bindiga yana zuwa sai ya shiri hulan sai haska fiskan sai shi in kalle shi da kyau na sai da shi kuwa sai ban sai da shi ba sai in na san shi sai mun to sai ya samu bindigan anan haka girji na sai ya ce to ya zo wuri na ne me yasa na hana wannan yarinyan wajen mu tafiyan dakin ta yana ce ni ban hana ta tafi ba hakurin da na ce amun ma ba wai a cikin wani tashin hankali na ce ai hakurin nan fa a cikin fulatan shine na fada sai ya ce to maza mazan tashin bashi 100 na ce masa ni ba ni da 100 ya ce mun bashi fa na ce masa ba ni da shi ya ce to mun ba ni da shi za ya zo da ni yanzu harbe ni ne na ce masa ba damuwa in haka Allah ka dama me na iya yi ya ce to abinda za a yi yanzu dauki dan kwali na da taburma mu fita waje na ce masa a ni kan ba zan dauki taburma ba ya ce har ma yana magana ina amsawa ya ja bindiga ya ce zai sake mun bindiga fa wurin na shiru ban sake magana ba to shi kenan dai ya tunkuda ni dai muka fita waje muna fita waje na samu wayannan su biyu suna tsaye kuma a tsakiyar gida
shi na farko din
a shi Umaru kan ya riga ya fita ai shi ya riga fita wayannan kuma sun bi bayansa sun zo su uku suka shigo dayan shi ya shiga wanda ban san shi ba shi ya fito da ni to he na samu wayannan daya waje ina fitowa waje sai na shaida wayannan mutanen su biyu
kamar wajewa kenan
shi Usuman da Auta he na shaida su dan Hajiya ina kallon su sai shi mai bindigan sai ya mun mari biyu shi ne na kallon su ina kallon su akan me akan na gane su kenan ina gane su in fada kawai don kar ma su tafi daga baya in fada ina gane su kawai su kashe ni kawai su tafi na ce ni ban gane su ba su kashe ina gane su fa in fada na ce ni ban gane su ba to wajen shi wanda ban san shi ba shi ya ja ni ya tafi da ni bakin jeji shan kabar da gida shi ya ja kwantar da ni a wurin shi kan daga mari biyu nan fa abinda ya mini ya ja gefe ya zanna sai ya bar ni da wayannan guda biyu to a wajen suka kama abinda za su yi da ni suka tashi suka koma gefe aka yi suka zanna ya suka kama dariya ina kallon su sai suka shin tashin koma gida amma gargadin da za su yi mini in na kuskura na fada to a bakin raina ko da mai gidana ta na kuskura na ga masa suka ji maganan nan to za su ta su kashe ni ko ma yaya akai to kaga ni kuma hakan ne nace to ai tunda dai sun she za su ta su kashe ni bai kamata in rufe maganan nan ne tunda na san su mu shine nace na gabatar da maganan akun yan tanga muka tafi shawo mu muka
tanga nawa ne gari
na jama
a dunnan yankin yola dokan ne
eh marafa kenan ana ce masa marafa mutum
shi dan danga din
eh to sai ya ce mu je mu ga masarkin mu muka je muka ga masa ya ce to shi yanzu tunda masu laifi ba ta yankin sa suke ba bai kamata yanzu ya dauki wani mataki ba yanzu mai mashin ya dauke ni mu je shan inda masu laifi suke a je ayi magana a wurin to shi kenan sai su yan tanga suka tafi ni ma kuma yana tafi gida kafin mu tafi kafin masu kenan to ta naje gida na kwanta ma ni ban fita da wuri ba har sun haɗu a shan sun tattaro masu laifin gaba da sun tara su wuri to sai shi marafin ya ɗauki mashin ya zo same ni ya ɗauke ni muka tafi shi a wajen masun kenan
to sun kamo wa'annan masu laifin
eh sun kamo su
su nawa
su uku suka zo da su tunda ɗayan ban san shi ba ba su faɗe shi ba
amma shi ma yana cikin wanda aka kama
a ba shi ki su ukun nan ne kawai wanda na shena sai da sun zo suka kama shikenan sai muka zo muka sanna wurin muka yi magana te na kawo tambun da ya bani da ya tashi ya bani 150 ishe wani jinsi clip na kawo shi gaban sarkin an same shi kuma an tambaye shi sai ya ce shi wallahi bai je ba ana cikin haka dai ana cikin masa tambaya dai to sai ya gudu a gaban wannan sarkin shi Umaru Sawaje kenan to da ya gudu sai aka dauki sauran su biyu kenan Auta da Usman aka tafi da su aka je shan to a lokacin sun ce mu tafi shan to ba mashin kuma gashi dare yayi sai to tunda dare yayi ni zan koma gida sai gobe na koma gida da safe muka yi sammako da ni da wani miji nan kenan yaya muka tafi shan din sai muka je muka samu ai har sun bada belin su ma sun koma gida gida suka kwana
su a suka bada belin su
su yan tanga su suka bada
belin wanda suka kamo sun su suka
bada su wanda suka kamo sun su suka bada belin
to kamar yadda muka ce a bayan da aka bayar da belin su wannan magana ta kai har gaban kotu a Bauchi inda waɗannan mutanen suka nemi lauya suka kuma fara kawo cikas ga wannan batu suka kuma je suka sare mamijin ta hannu a kasance da mu a shiri na gaba domin mu ji abubuwan da za su wakana
to Allah ya kyauta kuna jin shirye-shiryen sashen wata na murar Amurka ne a Washington DC yanzu kuma bari mu ji abubuwan da jaridan kamaru suka taba
zamu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Detant anda babban labarin ta tai mana sharhi kan yadda waɗansu suke fasa kwabri da kayayyakin yakin da yake fitowa daga ƙasar Libya da ma manya-manyan motoci na ƙawa anda yanzu haka suke ta hada-hada su a ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma suna cin gashin su babu babbaka sai kuma jaridan nan ta Dista anda ita kuma ta labarta mana cewar magatakardan kungiyar masu yawon bude idanu na duniya WTO Talib Rifai ya ziyarci ƙasar jamhuriyar Kamaru da garsa yace wannan ziyarar nasa zai habaka bangaren yawon na bude idanu a kasar jamhuriyar Kamaru kuma za su samarwa Kamaru makudan kudade na shiga zamu leka jaridan Europlus anda ita kuma ta ruwaito mana cewar shugaban kasar Senegal Macky Sall ya kawo ziyaran wuni guda a kasar jamhuriyar Kamaru domin ta'aziyya ga shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Paul Biya na hatsarin da ya faru na jirgin kasa a garin Izeka da kuma yanda shugaban kasar ya jajirce yake da yake yi da Boko Haram a can jihar Arewa mai nisa kuma ya sake jaddadawa shugaba biye cewar Abdullahi Batili ministan sa shi ma yana kokari ya zama magatakardan kungiyar hadin kan nahiyar Afirka yana bukatan shugaba biya ya goya masa baya sai kuma jaridan Nouvelle Expression anda ta tsegunta mana cewar yanzu birnin Bamenda ya zama birni ne wanda ake ganin cewa ɗan adawan kasar ta Kamaru sun mamaye birnin domin a yanzu haka jam'iyyar SDF ta John Burundi da UPC da jam'iyyar CPP ta kawala sun gudanar da wani zanga-zanga na injinin gwamnatin Mustabiya amma jami'an tsaro basu ce musu uffan ba. Zako mu leka jaridar nan ta Lokamrun Matan anda ita kuma ta labarta mana cewa Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Mustapha Limunyan ya sauka a birnin na Baminda domin samun matsalaha da kasar ta bijiri kanta a ciki amma abin yaki cin tura. Sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta bayyana mana cewa tsohon Director General na gidan talabijin din kasar Jamhuriyar Kamaru CRTV Mendoze yayi kira ga babban murya da shugaba Biya da yayi wa Allah da annabinsa ya sako shi daga gidan yarin da yake karkama a ciki wanda yanzu haka ya kwashe sama da shekaru 5 ba a yi masa shari'a ba. Za ku mukammala sharhin jaridar namu ne da jaridan Integration anda ita kuma ta tsegunta mana cewa kungiyan yan ta'addancin na Boko Haram waɗanda suka addabi jahan Arewa mai nisa sun canja salon yaki da suke yi da Dakarun ran kasar Kamaru da ma sojojin karo-karo. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba nan karfe 2:25 na dare ne a Washington DC. Yanzu kuma sai sakonnin ku.
Assalamu alaikum, magana Hudu Muhammad Bello amma hukumar don da ke Harare yan majalisar tarayyar Najeriya maganin ke turin tsayawa zaɓe na gwamna zuwa shugaban ƙasa. Wannan ba shi ne maganin talakin Najeriya. Mu dai samu ya zama an samu zaɓe ta gaskiya da gaskiya a ƙasarwa da dimokuraɗiyyar Najeriya mara ta yadda shirya talaka zai haki a kaucewa siyasa da zaɓe ne ɗauki ɗanwa. Sannan kowace sun tonku yau ana neman shekara ɗaya da rabi da hawan shugaba Muhammadu Buhari don wannan tare da mulki wanda ya samu halin da mazai take ciki sai dai a ce a.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manuru ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Ina jinjina da ba da shawara da girmamawa ga shugaban ƙasarmu Janar Muhammadu Buhari. Sannan ina roƙon Allah ki ƙara ma lahiya da zurfin tunani don ka ceto 'yan Najeriya. Ku ko talakawa ku yi haƙuri ku koma noma da kiwo da aiki. Ga shi nan duk wanda ya samu ku nemi haƙƙinku. Wallahi duk wanda ya zaune ya da kasan kuli-kuli na soyuwa cikin mangyaɗa haka nan za ka soyu.
Salamu alaikum, sunana Muhammad Zalanga makwala Eja Jigawa Najeriya. A gaskiya ni a ra'ayina mai yadda gwamnati tare da ke cewa za ta jawo fitar daga Nijar zuwa Kaduna, ni a shawarata gaskiya ba haka ya kamata yi ba. Kamata yi gwamnati ta nemi man fetur ɗin nan a arewacin Najeriya, ko a Sokoto, ko a Kano, ko a Jigawa, ko a Borno, ko a Bauchi, ko a Plateau. Wannan shi ne abin da ya kamata. In an duba in ba a samu wannan mai ba an tabbatar babu, sai a je a kashe kuɗi ko nawa ne domin a jawo man nan a kawo shi Kaduna. Amma yin wannan aiki ba tare da an bincika ko za a samu arewa ba, gaskiya ina ganin akwai matsala. Na gode, a huta lafiya. Muhammad Zalanga makwallo Hadeja Jigawa Najeriya.
To madalla to sai labari a takaice.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya ya ba da wani hasashe mai ɗaga hankali akan makomar birnin Aleppo a jiya Talata, a yayin da fada ke ƙara zafi a birnin inda fararen hula da dama suke arcewa daga wurin. Wakilin na Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan de Mistura ya ce wannan ƙaimi da sojoji ke ƙarawa a wannan yaƙi yana kyautata zaton gabashin birnin Aleppo ba zai yi ƙarƙo ba. Da yake jawabi a majalisar kasashen Turai, Mistura ya ce kulli yomi sojoji suna ƙara kutsawa zuwa cikin yankin. Kungiyar ISIS ta ce Abdulrazak Ali Atan, wani ɗan matashi ne ɗan asalin ƙasar Somalia, da 'yan sanda suka ce ya kai hari da mota da wuƙa a jami'ar jihar Ohio a jiya a ranar Litinin. Sun ce sojarsu ne wanda kuma ya amsa kiran auna mutanen ƙasashen duniya da ke da hannu a rundunar sojin haɗin gwiwa da ake fafatawa da su a ƙasashen ƙetare.
To shikenan ya kace abin da kake da lokacin ka abin nan kenan jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da karfe 4 na la'asari agogon Najeriya ne ya kamar da caji karfe 3 agogon mutanen Ghana muna fata da muku da su shirye-shirye yanzu kam a madadin duka wannan sashen sanin mu Amurka musamman shi baba ya koma kere da Solomon Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan ya din mu Mr. Charles Ali Mustafa Sakuta ne nake muku ban kwana daga nan birnin Washington DC inda muke misalin karfe 2:30 na dare assalamu alaikum.